Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a Kudushi. Muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 29 ga watan Afrilun shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato a karfe 5 kenan agogon Ghana, kuka lalubo a radio nan lokaci 11 na safe a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Mutum 38 aka tabbatar sun mutu a Mozambique bayan aukuwar mahaukaciyar guguwa mai hada da ruwan sama da aka yi wa lakabi da Kenneth. Cikin matukar bacin rai da takaici, shugaban addinin Yahudawa Rabbi Israel Goldstein ya bayyana yadda aka kai hari a masujidarsu. Kasar Sri Lanka, wadda har yanzu ke cikin bacin rai da alhini, ta haramta wa mata yin lullubi har fuska saboda tsaro.
To, kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar Fulani ta Meet Allah ta nisanta kanta da wasu hare-hare da aka kai akan wasu al'ummomi biyu a jihar Anambra.
To, ni ina mamakin ya za a zo wani abu ya zai faru a wannan garin a yanzu su ce suna zargin Fulani. Kuma da abun ya faru sun bar magarin su sun je waɗansu makwabtan garuruwa za su kaiwa Fulani hari.
To, a ƙasar Kamaru kuwa matsalar tsaro ce ke ci gaba da taɓarɓarewa a cewar rahotanni, yayin da matsalar garkuwa da mutane ke ƙamari a yankin 'yan Aware, inda akan sace manyan 'yan siyasa. Za ku ji ƙarin bayani. Sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Amma da farko ga Muhammad Hafiz Baballe da cikakkun labaran duniya. Sunana Mahmud Lalo.
Jama'a, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Mutum 38 aka tabbatar sun mutu a Mozambique bayan aukuwar mahaukaciyar guguwa mai hada da ruwan sama da aka yi wa lakabi da Kenneth, wadda ita ce mahaukaciyar guguwa ta biyu da ta auka a kasar a cikin sati 6. Hukumar kula da bala'o'i ta Mozambique ta faɗa yau Litinin cewa adadin waɗanda suka mutu, wanda a baya 5 ne, yanzu ya ƙaru yayin da kasar take fuskantar ƙarin ruwan sama mai yawa. Ana ta ruwa tun ranar Lahadi da safe, a cewar mai magana da yawun hukumar abinci ta duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Deborah Guen. Ta ƙara da cewa, muna cikin damuwa sosai saboda, a cewar wani harsashe, ana tsammanin za a samu ruwan sama mai ƙarfi a kwanaki 4 masu zuwa. Ruwan sama yana haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizaye wa ƙasa, kuma ƙaruwar ruwan zai ƙara wahala sosai. Zai yanke hanyoyin da ƙungiyoyin kai agaji suke amfani da su wajen sufurin kayayyaki da ake buƙatar su da gaggawa, ciki har da abinci da kuma magani. Kusan mutum 200,000 ne suke cikin haɗari a garin Pemba da ke arewacin ƙasar. Cikin matuƙar ɓacin rai jiya Lahadi, shugaban addinin Yahudawa Rabbi Israel Goldstein ya bayyana abin da ya faru game da harin ta'addanci da aka kai a haikalin Yahudawa na Chabad da ke Ponway, kusa da San Diego, da ya halaka wata mata ya kuma raunata wasu mutane biyu. Na gani abin da ban taɓa misaltuwa, a cewar Rabbi yana bayyana yadda ɗan bindigar ya nuna shi da bindiga. Ya saka tabaran kare rana, ban ga idanuwansa ba, na kasa ganin hayyacinsa, a cewar Goldstein, lokacin da yake kwatanta ɗan bindigar da ake zargi. Goldstein ya ce ya ɗaga hannayensa sama yayin da wanda ake zargi ya buɗe wuta, ya ji masa rauni da kuma cire masa yatsar hannun dama. Sri Lanka, wadda har yanzu take cikin damuwa na mutuwar mutane a har-haren bama-bamai da suka tashi a bikin Easter na ranar Lahadi, tana haramta wa mata yin lullubi har fuska. Shugaba Metropala Sirisena ya ayyana hanin ne a ƙarƙashin wata doka ta gaggawa. Haramcin zai fara aiki yau Litinin. Jami'an sun ce wannan mataki zai taimaka wajen wa jami'an tsaro wajen aikin tantancewa yayin da ƙasar take ci gaba da neman mutanen da suka kai harin bama-baman yayin bikin Easter na ranar Lahadi da ya hari coci-coci da kuma otal-otal. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa babbar kungiyar malaman addinin Musulunci tana goyon bayan matakin da aka ɗauka na ɗan ƙaramin lokaci saboda damuwa ta tsaro, amma suna adawa da dokar akan niqab. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Hukumar bada lamuni ta IMF ta yi harsashen cewa tattalin arzikin Iran zai ragu da kashi 6 cikin 100 a cikin wannan shekarar, yayin da take fuskantar ƙarin matsin lamba daga takunkuman Amurka. A wani rahoto da tabbatar yau Litinin, hukumar bada lamunin ta IMF ta ce kiyasin da ta yi game da Iran, wanda ya hada da yiwuwar ƙarin hauhawa farashi da zai kai kaso 40 cikin 100 tun ma kafin Amurka ta dau matakin kawo ƙarshen barin wasu ƙasashe su rika sayan man Iran, duk kuwa da sabbin takunkuman da aka saka mata waɗanda suka fara aiki tun a shekarar da ta gabata. Gwamnatin Trump za ta kawo ƙarshen daga kafar da ta yi ma wasu ƙasashe masu sayan ɗanyen man fetur ɗin na Iran, ciki har da China, India, Japan, Turkiya da kuma Koriya ta Kudu a hukumance a ranar Alhamis. Amurka ta ce tana so ta hana Iran samun kuɗin shiga dala biliyan 50 a shekara saboda ta matsa mata lamba ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya da makami mai linzami. Jam'iyya mai mulkin Andalus mai ra'ayin gurguzu ta lashe mafi yawancin ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi jiya Lahadi, amma ta kasa samun rinjaye gaba ɗaya a sakamakon da ya yi matuƙar karsasuwa ta yadda ƙuri'un masu ra'ayin riƙau suka rabu gida uku. Jam'iyyun masu tsatsauran ra'ayin riƙau da kuma ta masu tsaka-tsakin ra'ayi waɗanda duk suke tashe sun rage ma jam'iyyar Popular Party ƙarfi, wanda kafin nan ita ce babbar jam'iyyar adawa. Jam'iyya mai ra'ayin gurguzu ta lashe zaben, masu hangen gaba sun yi nasara masu ƙoƙarin mai da mu baya sun faɗi, abinda Prime Minister Pedro Sanchez ya faɗa wa magoya bayansa kenan a wajen shakwatar jam'iyyar da ke birnin Madrid. Ya nuna alamun akwai yiwuwar kafa gwamnatin haɗin gwiwa da jam'iyyu masu sassaucin ra'ayin riƙau waɗanda suka yi matuƙar hamayya har zuwa lokacin zaɓe, yayin da aka ƙidaya kusan kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un jam'iyyar Spanish Socialist Workers Party, wato PSOE, tana kan gaba wajen samun nasara da wajen kaso 28 cikin 100 na yawan ƙuri'un, wanda ya nuna tana iya samun kujeru kimanin 123 daga cikin 350 na kujerun majalisa, wanda zai bata ƙarin kujeru 40 akan na da. Amma jam'iyyar Popular Party, wato PPP, wacce ta samu ƙasa da kaso 17 cikin 100 na ƙuri'un, ta rasa kusan rabin kujerunta daga 137 zuwa 65.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya, inda al'ummar Fulanin da ke yankin jihar Anambra kudu maso gabashin Najeriya ta nesanta kanta da wasu hare-hare da ake zargin ita ta kai a yankunan Miyata da Izam. Hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutum 6 kana wasu da dama suka jikkata, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Alfonso Okurigwe ya aiko mana.
Kungiyar makiyaya ta Miyata Allah ta musanta zargin cewa Fulani makiyaya ne suka kai hare-hare a garuruwan Miyata da Izam da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 6 da kuma raunata wasu. Alhaji Gidado Sidiki shine shugaban kungiyar Miyata Allah a yankin kudu maso gabashin Najeriya.
Wato ainihin abin da ya faru a Miyata anan, wato ran 1 ga watan Yuliyu, mutanen anan matasan su sun zo sun farwa makiyaya, an kashe yara biyu har aka cire musu kai. Da aka cire musu kai shine sai commissioner ɗan sanda a wannan lokaci Garba Umar sai ya ba wa sarkin order cewa a cikin awa 24 in bai kawo mutanen da suka yi wannan aikin ba, to shi za a kama a matsayin wannan mai laifi. Sarki kuma a cikin wannan awa 24 ya je ya kawo mutanen da suka yi laifi.
Tun guda nawa?
Ya kawo mutum uku. Yanzu haka suna cikin prison. Da ya kawo wannan mutum uku ana nan ana zanne lafiya a wannan garin da sauran gurare na Anambra West. Sai aka zo kuma ran 9 ga watan Fabrairu sai aka zo aka farma Fulani aka kashe Fulani uku.
A nan garin kuma?
A nan wannan garin. Wai da cewa ai Fulani wurin mutumin garin an kashe shi a cikin daji amma suna zaton Fulani ne suka kashe. Muka ce musu ai nan gurin akwai Igala akwai Ibo su ma ba sa cikin zaman lafiya amma Fulani mu nan Anambra ko kuma nan Sauri ba sa ramuwar gayya saboda nan ba kasar su bane kuma su duk baki ne su ganin maganan wai a ce za su je ramuwar gayya babu shi. To wannan gawa mutum uku har yau din nan sun hana mu zuwa daukan wannan gawa. Mun je da ɗan sanda da sojoji za mu je mu duba gawa suka tare mu. Mata suka tare mu firara suna protesting kuma sun kange sarkin garin su wanda ya kama wa'ancan mutane guda uku ya bar. Sun tabbata cewa shi sarki kuma yanzu sai sake kama wa'annan wanda suka yi laifi tun da ya san su. Kana ne ko sai suka kange shi a gida suka hana shi fita kamar kwana hudu yana zaune a gidansa. Duk dai har yau din nan sun hana mu daukan gawa ga mutane nan. Kuma tun wannan 9 ga watan Fabrairu mutane sun bar wannan kasan nace musu tunda ba zaman lafiya me amfani zama a wannan gurin su bar wannan gurin kuma sun bar wannan gurin. To ni ina mamakin ya za a zo wani abu ya zai faru a wannan garin a yanzu su ce suna zargin Fulani kuma da abun ya faru sun bar magarin su sun je waɗansu makwabtan garuruwa za su kaiwa Fulani hare. Allah ya sa mutanen da suke wannan garuruwan suka ce Fulani ga abun da makwabtan mu suke shiryawa don haka ku bar wannan gurin. Yanzu gaba daya ma ba kula ta ni baya cikin Anambra West kuma na rinka tambaya ta ina wannan Fulani suka bi a cikin wannan zargin suka ce Fulani sun a gulere sun bi Anako. To Anako da nake ga maka yau haka babu Fulani a gurin a wannan gari da suke magana a gulere babu Fulani a gurin. To Fulani nan ka ta ina za su biyo su zo wannan gurin maganan wannan ana zagin Fulani babu ba hannun ba Fulani a cikin wannan magana. Sai dai hukuma na yan sanda suna bincike yanzu bincike za su gano wanda suka yi wannan abin ba Fulani ba.
To ko menene hukumomin yan sanda a jihar ke cewa game da wannan? Kenan tambayar da na wa kwamishinan rundunar yan sandan jihar Alhaji Mustapha Dan Daura.
A wannan rahoto da kaga an buga a jarida ba haka yake ba. Basu zo suka samu cikakken bayani ba akan abin da ya faru a Inzam da kuma Emiata. Abin da ya faru shine suna da matsaloli na yan kungiyar asiri tsakanin waɗannan community guda biyu. So lokaci mukan samu matsala waɗannan su zo su kai hari kan waɗannan su ma waɗannan su zo su kai hari kan waɗancan. Abin da ya faru nan su ƴan kungiyar asiri na Miyata sun zo Izam suka kai hari suka kashe mata guda biyu da namiji ɗaya cikin dare. Kuma bayan sun wannan kisa sai suka yanke kawunan ɗaya daga cikin mutan suka tafi da shi. Sauran mutanen wasu an yanke hannuwa wasu an farka ciki an ɗauki wasu abubuwa daga ciki. So daga nan ma gane cewa ba rikici bane na tsakanin makiyaya da manoma kamar yadda suke. Saboda su daga abubuwan da suka faru baya duk lokacin da Fulani suka zo suka kawo hari ko suka kisa za ka cewa ba su cire wani ɓare na jiki na gawar da suka kashe. In sun kashe sun kashe sun tafi su. Amma ƴan kungiyar asiri su suke da wannan abubuwa idan suka zo suka kisa to sai sun tabbata cewa sun cire wani fanni na jikin mutum sun tafi da shi.
Wato binciken naku da yake nuni da haka.
Wannan bincike saboda dama muna ta kai an yi sa kwamiti a waɗannan al'umma guda biyu Izam da su Inyata. Akwai shugaban ƴan leƙen asiri ta ƙasa DSS wanda yake shi ne incharge na nan a Anambra shi yake yin wannan kwamiti. Akwai representative namu na police akwai kuma commissioner na al'adu na gargajiya na Anambra shi ma shi sannan akwai security agencies zance wanda su ma suna cikin members na wannan saboda haka muna ta samu rahoto akan wannan. So abin da ya faru a ran nan bincike ya nuna cewa ba Fulani bane suka ruske wannan amma da aka bin ya faru mun dauko ɗan sanda na kwantar da tsaro mun sa su a wannan community guda biyu sun tsaya DPO na wannan area ya biya bincika ya zo mana da rahoto sannan mun sa CID na headquarters ta Oka sun je sun dauko wannan case da ya faru su ma sun cigaba da bincike. To a yanzu halin da ake ciki a bayanan da muka samu da kuma shaidu da muka samu ya nuna cewa waɗannan ƴan kungiyar asiri su ne suka zo su yi wannan kisa ba Fulani bane.
Wasu kafafen yaɗa labarai sun dai ruwaito cewa wasu da ake wa kallon Fulani makiyaya sun kai hare-hare a garuruwan Miyata da Izam da ke ƙaramar hukumar Anambra West inda suka kashe mutane shida a kwana-kwanan nan. Alfonso Sokoligwe, muryar Amurka daga Oka, Nigeria.
To a gaida Alfonso, idan muka leƙa ƙasar Kamaru kuwa Rotani na cewa ‘yan bindiga na ci gaba da garkuwa da ‘yan siyasar da ke bangaren ‘yan aware, inda baya-bayan nan suka cafke jagoran ‘yan adawan kamarin wato John Furundi. A yin shekarun baya-bayan nan bangaren na ‘yan aware ya fuskanci taɓarɓarewar tsaro sanadiyar fafutukan neman ɓallewa daga ƙasar ta Kamaru. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
Halin zaman lafiya na ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, musamman ma a ɓangaren 'yan awaren ƙasar, anda ake ta yin garkuwa da manyan ma'aikatan gwamnati da kuma 'yan siyasar ƙasar. Ko da ƙarshen makon da ta gabatar nan ma, sai da mayakan 'yan awaren suka yi garkuwa da jagoran adawan ƙasar ne John Furundi. Bayan sa'o'i biyar suka sako shi, na tambayi Alhaji Jibrilu mai yaƙi, kusa ne a cikin jam'iyyar SDF ta John Furundi, ko wani irin ƙa'idodi suka miƙa wa shugaban nasu?
Sun kama shi, amma akwai tambayoyin da suka je suka yi masa. Tambayoyin kuma shi ne suna so, sun ce suna so ya ta duka majalisar da ta ba da dole magana dokoki, so su yi murabus gaba daya a gwamnati. To shi ne shi kuma ya ce musu a'a, wannan ba zai iya daukan wannan nauyin, ba zai wannan ba, domin a dalilin wannan yake samu fitowa ya yi magana ya gaya ma gwamnati abin da yake so. Yau in ba su a wannan wajen din, ba za su samu bakin magana ba. To wanda wannan matsayi da suke da shi yake ba shi karfin da yake fitowa yake magana. Kaga yanzu yana nuna ma duniya, yana gawo cewa gwamnati ba ta da wani iko ko kadan cashin Northwest da Southwest, ba ta da ɗan tsaro, ba ta da wani kuvar, ba ta da wani ƙarfi a wannan shashin ɗin gaba ɗaya. Yace to kaga inda ke ba ma wannan wajen, ba za mu iya wannan maganan ba. To abin da suka yi da shi kenan, kuma suka sako shi.
Ta ɓangaren jam'iyya mai mulkin ƙasar RDPC, ita ma na tuntuɓi wani matashi ɗan siyasa a ƙasar, Ahmadu Jibo, ko zargin da ake yi wa gwamnatin ƙasar kan cewar ta yi sakaci a ɓangaren 'yan awara, akwai ƙamshin gaskiya kuwa?
Abin da ya cewa shi a duba ka gani shi shugaba John Furundi ya kan kasar ba min ba ne, kuma da yayin abin da ya yi ta sun goyi bayan wannan abin, ko ba haka ba ne? Yau tsakanin su su esu ne, mu ba mu sanya ba, an ce an kama shi bayan hawa biyar shi muka ji, kuma an ce an sako shi. To kun ga cewa wannan abu ne babu yadda za a yi ma a yi bincike a gano cewa ya kama wannan ba shi ba ne, domin abu ne aka yi gamta kasar, an yi ne kafin a tashi aka ji kawai an sako shi. To kaga cewa wannan babban matsala ne. Tafiyan da ake yayin da waɗannan mutane da kuke makamai suka ci a raba ƙasar Kamaru, kaga mutane kamar su John Furundi su sun ce wa a'a sun goyi wannan baya, amma a yi federalism, wato a ba ma duk wata jiha ɗinkin kanta, kamar da dai kamar Najeriya suke da jiha-jiha, to a yi Kamaru haka. Kaga wannan abin da mu za mu iya cewa su ne da kansu su suka yin su ba babbaka, don ba mu san me ya faru ba. Kan a kai jami'an tsaro a yi bincike, an ce an sako shi. Kaga yanzu kamawan an yi ne da gaske, ba yi da gaske ba. To kaga wannan Allahu a'lam,
masu magana dai suna cewa idan ɓera na da sata, to daddawa ma na da wari. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon zai kammala tattaunawar mu da Alhaji Ja'faru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, wanda ya ɗauki tsawon lokaci yana ma al'umma jihar Kaduna bayani da suka shafi irin roman demokaradiyya da za su gani a ƙasa nan ba da jimawa ba, ƙarƙashin gwamnatin Malam Nasiru Rufa'i.
To abin da ya faru shi ne shekarun da suka wuce na baya, da abin da yakan kawo mutane kaga suna kyaman makarantun gwamnati shi ne yawa da ake da shi a cikin aji. Za ka tarar da wani ajin kamar da muka je a rigasa, mun tarar da akwai ɗalibai 500 a cikin aji ɗaya. To kaga na farko mutane sun amsa kira, sun fito da yaransu, to amma kuma babu azuzuwa isassu a makarantu da suke kusa da unguwanninsu. Sannan kuma watakila inda suke wuraren da ake samun makarantu da za su iya ba su daman su kai yaransu ya yi nisa, to sai kaga ana ta zubo da yara kawai suna ciki. To sai aka fito da dabaran, na farko fara gina sababbin azuzuwa. Na biyu kuma inda yake kaman an sami kurewan fili, to sai aka fito da wannan gini na zamani da ake yi mai hawa uku. Zaka ga kaman Lakwaje Road a nan Badarawa, a sauran kananan hukumomin haka da yanzu da ake ci, duk wani gine-gine da muke yi muna yin shi ne mai hawa uku, saboda a samu daman amfani da fili yadda ya kamata a samu. To ta haka sai dan fara rage yawan ɗalibai da suke cikin azuzuwan. A shekarar da ta gabata, lokacin da muka tura jami'anmu masu duba yadda makarantu ake gudanar da su da yadda ake nagartan facilities da suke a ƙasa da kuma malamai, sai suka dawo mana da rahoto wanda yake ina ji watakila ko ina da wani kofi a nan zan iya baka. Shekarar da ta gabata mun sami makarantun kuɗi a jihar Kaduna guda 46 waɗanda suka kulle. Muka tambaya muka ce menene dalilin da yasa aka kulla waɗannan makarantu, sai suka ce ai saboda ƙarancin ɗalibai da suke zuwa waɗannan makarantu ɗin, shi yasa masu waɗannan makarantu suka ga cewa ba za su iya ci gaba da gudanar da ita ba, sai suka rufe. Muna nan da sunayensu da kuma adresosinsu. To kaga ya fara nuna cewa al'umma sun yadda da gyare-gyaren da gwamnati take yi, kuma sun amsa kira suna kai yaransu makarantun gwamnati. Amma tsarin da ake yi, gwamnati ba ta da tunanin cewa za ta sa a kulle waɗannan makarantu na kuɗi. Abin kawai da ake so a yi shi ne ana son a samu yanayi ta yadda yake idan uban yaro ko mai liƙe da shi ka yar tashi kai ɗan shi ko ɗiyar shi makaranta, zai kalli makarantan gwamnati da na kuɗi a kan kafaɗa da kafaɗa. Wato yadda zai samu yaron shi zai samu karatu a na kuɗi, haka ma zai samu a na gwamnati. To kaga yanzu ka ba shi daman sai dai kawai dan raɗin kan shi ya ce bari in je na kuɗi ba na gwamnati ba, amma ba dan cewa makarantun gwamnati sun gaza da na kuɗi ba. To kaga mun fara kaiwa nan wuri.
To ba ku da a gwamnatance ba ku da tsari na ainihin hukunta ma su ma'aikatu na gwamnati da 'yan siyasa da suke a cikin gwamnati, tilasta musu su kai 'yan su makarantun na gwamnati, wanda hakan zai ƙara inganta makarantun na gwamnati kenan?
Ana ƙoƙarin shigo da wannan ta fannin kala-kala, kuma za ka lura cewa kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba ɗan adam daman ɗaukan kaman zaɓen abin da yake shi ne fi mishi. Amma abin da yake za a yi shi ne idan gwamnati ta ce ta tursa sama manya-manyan jami'anta su kai yara makaranta, to an yi ittifaƙi cewa zai ƙara sa ido fiye da wanda suke sawa, ganin cewa abubuwa sun tafi da ya kamata. To ɗaya daga cikin shi ma shi ne a baran aka ba mu wani umarni cewa duka kwamishinoni da muke da su na jihar Kaduna, duka daraktoci da muke da su da manya-manyan sakatarori, mu shigo da wani tsari da kowannensu aƙalla a sati zai shiga makaranta na kusa da shi. Mun yi wannan tsarin har shekara ta ƙare ba mu iya aiwatar da shi ba saboda waɗansu abubuwa da suka taso, amma in Allah da a cikin wannan shekara za mu shigo da shi. Ko da ba za su koyar ba, in ka ga yau kana zaune sai headmaster da malaman makaranta da su kansu ma ɗalibai sai suka ga babban jami'i ya shigo makarantarsu kai tsaye ba tare da wani an ba da sanarwa ba, to kaga wannan zai ƙara ba su ƙwarin gwiwa. Yaran za su daɗe suna tunanin cewa rana kaza ga wani babban bako da suka zo da shi, sannan kuma malaman da suke koyarwa za su zama sun tsaya tsayin daka su ga cewa suna gabatar da abin da ya kamata su gabatar, domin ba su san cewa gobe kuma waye zai faɗo musu ba tun daga shi an fara abin nan. To wannan ya taimaka ƙwarai da gaske. Sai kuma kwaskwalima da muka yi ma ma'aikatan lura da makarantu ɗin kanta, saboda ta je ta dinga tafiya akai-akai wurin tabbatar da cewa ana kallon yadda ake gudanar da ayyuka a waɗannan makarantu da muke da su a jihar Kaduna. An sake sabon doka, girma gwamna ya rataba hannu a wannan doka tuni, sannan kuma an ɗauki babban jami'i da zai tafiyar da wannan ma'aikata, wato na Quality Assurance Authority. To yanzu haka ita wannan ma'aikata ɗin tana ɗaya daga cikin fannoni da ita wannan DFID take ba mu tallafi wurin ganin an saita al'amuran, an kuma samo ma'aikatan da ya kamata su zama sun yi aiki a wurin domin tabbatar da ingancin ba da ilimi a jihar Kaduna.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakon namu Alhaji Ja'faru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, da ya samu damar bayyanar da kudurorin gwamnatinsu, sai da kuma yanzu ya rage ga al'ummar jihar Kaduna su sa ido don ganin an aiwatar da abubuwan da ya zayyano. Godiya ta musamman ga sauran abokan aikinmu da wadda ta bada umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don mazammikewa kai kokarin neman sani.
To a birnin na Washington yanzu agogo na cewa 11 na safe ne da minti 25, yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Khadija, matar mai kamiya, Orgi Quarters, Gombe. Ta ce muna kiran gwamnatin jihar Gombe da ta kara da tsauran matakan tsaro a fadin jihar mu ta Gombe baki daya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Sulaiman Adamu Tandari Potoscom, dan kungiyar murya talaka Potoscom. Ya ce mai da ruwa Rijiya babbarna bane, biyoyi Hausa, da Allah ku bani dama in tufa albarkacin baki na akan lashe zabe da shugaba Muhammadu Buhari yayi a karo na biyu. Muna fata zaka cika alƙawarin da ka dauka a lokacin yakin neman zabe, alƙawarin da ka dauka mana na samawa matasa aikin yi, sannan bunƙasa harkar noma da lafiya. Allah ya tabbatar mana da haka, amin suma amin. Sai kuma sako mu na gaba ya fito daga Garba broker mai hoto Gumi. Yace na rubuto ne domin injinjinawa dattawan jami'ar APC da ke jihar Kogi akan yunkurin su na hana gwamnatin jihar tikitin takara bisa dalilin kasawarsa wajen biyan albashin ma'aikatan jihar har tsawon wata 38, wanda hakan ya nuna cewa dattawan jami'ar suna kishin jihar su. Da fatar Allah ya kawada duk gwamnan da ya ki biyan albashin ma'aikatan jihar sa. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga. Ya ce kamata yi hukumomi a Najeriya su gudanar da bincike akan zargin da Amnesty International ke yi na cin zarafin mata ƴan fursuna a Maiduguri. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ukasha Abdulsalam Kuku. Ya ce hakika zargin da ƴan jam'iyyar PDP ke yi wa shugaba Buhari na satar makudan kuɗi a cikin shekaru hudu bita da kullin siyasa ce kawai, kuma sun yi hakan ne domin su bata masa suna.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Mutum 38 aka tabbatar sun mutu a Mozambique bayan aukuwar mahaukaciyar guguwa mai hada da ruwan sama Abida Kenneth, wadda ita ce mahaukaciyar guguwa ta biyu da ta auka a kasar a cikin sati 6. Hukumar kula da bala'o'i ta Mozambique ta fada yau Litinin cewa adadin waɗanda suka mutu, waɗanda a baya 5 ne, yanzu ya karu yayin da kasar take fuskantar karin ruwan sama mai yawa. Cikin matuƙar ɓacin rai jiya Lahadi, shugaban addinin Yahudawa Rabbi Yisrael Goldstein ya bayyana abin da ya faru game da harin ta'addanci da aka kai a haikin Yahudawa da ke Poway kusa da San Diego, da ya hallaka wata mata ya kuma raunata wasu mutum biyu. Naga
tuma da lage da kai Muhammad Hafiz Baballe, masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo da wani sabon shirin. Kada ku manta, za ku iya zuwa shafukanmu na internet domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, da kuma kallon rahotanni cikin hotuna da video. Sannan nan gaba kaɗan tawagar shirin yau da gobe za ta shigo ta iso tintini tana jiran mu kammala namu aikin. Yanzu mu da shi Muhammad Hafiz Baballan, sai Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu Alphonsus wato Al Santos. Mun afuwa, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka, abin nan Washington DC. Assalamu alaikum.